الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودونم يمتشي لنا الجمعة 11 سفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرة قريهو دي 30 واندكما ييدي دي الشدى قوتا بيو شكرا تميلادية تدبو بي لترى أولا مجلسينا منماكو ماكو عند بكي كراتو تكين تفسير القرآن بيجرما عند ذا متاشي أفرقا تفسير سورة المنافقون. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
سورة المنافقون، وأنا شيلي سولا بأكي كيرا تدعشي سورة المنافقون. وأنا سورة تنادى آيوي قوم شاتا كما مدنياتي abin da take karantarwa shine abin da sunanta yake nunawa. Tana magana akan halaye na munafikai da sifofin munafikai da ɗabi'u irin na munafikai. Ba dan zamantowarta ita kadai ita ce surar da tayi bayanin munafikai a alqur'ani ba, a'a, ai suratu tauba ita kanta ta feɗa asirin munafikai, ta bayyana halinsu da sifofinsu da yadda suke. Kusan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da dama da kuma da dama daga cikin sahabbanta sun gane su wane ne munafikai a zaman su na Madina yayin da suratul tauba ta sauka, suratul bara'a. Wannan wa minhum da Allah ya ta faɗa a cikin sura din ya tona asirin munafikai kuma an gane su. Wannan sura kasancewar ta yi magana a kansu ba tare da ta taɓa wani batu ba sai nasu, shi yasa aka kira ta da suratul munafiqun. Kuma wannan suna za mu ga ya zo a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Munafikai ba su bayyana ba sai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana rayuwa a Makka, daga mumini sai kafiri, daga mutumin da yake mumini sai mutumin da yake kafiri. Domin a wancan lokaci, sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwarsa a Makka kafin yayi hijira, kafirai su suke da ƙarfi, su suke gallazawa mu'minai, suke azabtar da wasu, har ma sukan kashe wasu, su takura ma wasu. Shi kansa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai tsira daga gallazawarsu ba lokacin yana rayuwa a Makka. Daga kafirai suke da daula, komai nasu ne, su suke barazana, don haka babu buƙatar su ɓoye wani abu na kafircinsu, domin komai a hannunsu yake. Sai ma a wannan lokaci muminai ne wasu ke ɓoye imaninsu, don gudun kada kafirai su san da kasance wasu muminai su ainihin gallaza musu ko su cutar da su a jikunkunansu. Wannan ce rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikinta shi da sahabbansa a Makka. Daga kaga babu buƙatar a samu wani munafiki, tunda munafici ai shi ne mutum ya ɓoye kafirci, ya ɓoye abin nan kafirci a zuciyarsa, ya bayyana musulunci a bakinsa. Wannan kuma ya faru ne saboda zamantowar mumine a wannan lokacin, bayan an yi hijira sun yi ƙarfi, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya samu hadin kan kabilar Aus da Khazraj wadanda sune mafi girman kabilu da suke zaune a Madina, sun ba shi hadin kai har aka wayi gari babu wani gida daga cikin gidajen Madina face akwai musulmi a gidan. Saboda haka musulmi suka yi karfi a Madina, babu wanda ya sai takulan musahanci, babu wanda ya sai taba su, babu wanda ya sai taka su. Saboda haka wanda ba baya musuluncin a lokacin shine zai rika boye kansa, ba wanda yake musulunci ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira zuwa ainihin Madina ya ƙara samun karfi. Waɗannan kabilu guda biyu waɗanda da suke fada da junansu suka dinke, suka zama tsintsiya madaurinki daya, suka zama abu guda daya. Yahudawa da suke cin karansu ba babbaka a cikin Madina, su ma suka yi lakwas suka daina motsi don gudun abinda zai je ya komo, ganin cewa mutanen Madina al-Aus wal-Khazraj sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alkawarin cewa duk wanda zai taba shi sai dai jininsu ya dige a doran ƙasa, ba za su bari ba. Don haka sun yi wannan alkawarin, don haka kuma a shirye suke, duk wanda zai taba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya taba musulunci to za a yi bashi. To wannan ta sa waɗanda ba musulmi ba kuma suna cikin musulmi ana hada-hada da su yau da gobe, dole ne su ɓoye kafircinsu su bayyana su musulmi ne, musamman ma suna da wata maslaha ta zamansu cikin musulmi, suna ga ana fita jihadi, a jihadin nan akan samo ganima, to suna so ya zama ganiman nan an raba da su, kaga dole su riƙa bayyana kansu a matsayin su ma musulmi ne. Don haka wannan ta sa aka samu munafici a Madina. Munafici a Madina ya yi ƙarfi ƙwarai da gaske a farko-farkon musulunci, amma da ƙarshe-ƙarshen musulunci da aka yi ta tona asirin munafukai. Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul baqara, farko-farkon suratul baqara, da kuma cikin suratul bara'a, da kuma wannan sura suratul munafiqun. Ubangiji ya yi ta faɗar sifofi da halayya irin na munafukai da irin maganganun da suke, da yadda kamar su take, da yadda za ka gane su ta fuskar mu'amala. In ka mu'amalance su za ka gane wannan munafiki ne, wannan ba munafiki ba ne. Sai zama na asirinsu ya tonu, don daman abinda suka yi ɗan sucirci al'aurarsu da shi bai ta kara karya ba, wani ɗan abu ne shafal-shafal, nan da nan sai aka keta shi, sai aka yaga shi, sai al'aurarsu ta fito fili. Sai zama na kowa yana gane su, kamar yadda Allah ce wala ta'rifannahum min lahnil qawl, daga yadda suke ainihin kowa da kowa ya san nayi daga cikinsu. Allah ya ce Allah ance su duk inda suke la'anannu ne, mal'unina aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, duk inda suke a kama su a kashe su. To wannan abin ya ƙara kada hantarsu sosai. To wannan ta sa suka ci gaba da ɓoye munafikinsu, sai ya zamana ɗan kaɗan ne wanda su kuma suma Allah ya tona asirin mafiya yawancinsu. Allah ya gaya wa Annabin sallallahu alaihi wasallama sunayen wasu, duk da ba duka aka gaya masa sunayensu ba, amma ya san sunayen wasu daga ciki. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabin 'azim. Ubangiji ya ce daga cikin waɗanda suke tare da kai, wasu suke gefe da ku, daura da ku, da waɗanda suke mutanen Madina, akwai munafukai da yawa, maradu 'ala an-nifaqi, waɗanda suka dajirce, suka dage, suka taurare akan munafici. La ta'lamuhum, baka san su ba, nahnu na'lamuhum, mu ne muka san su. To Allah ya sanar da su wasu, bai sanar da su wasu, ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu munafukan, bai sanar da shi wasu ba. Waɗanda ya sani sai ya kira Huzaifa ibn al-Yaman, ya gaya masa sunayensu, ce kaga wane muna tare da shi ba musulmi ba ne, munafiki ne, wane muna tare da shi munafiki ne, wane yana zuwa sallah ba musulmi ba ne, munafiki ne. Aka gaya wa Huzaifa ibn al-Yaman sunayensu, manzo ya gaya masa, shi yasa ake masa take da sahibu sirri rasulillah, sahibu sirri rasulillah. To saboda haka munafici ya ci gaba, ba wai ya tsaya daga nan ba, amma ya yi rauni ƙwarai da gaske. Munafici ya ci gaba, ya ci gaba da ɗorewa, wanda ta sa har Sayyidina Umar da sauran sahabbai suka zama suna jin tsoron su samu kansu cikin munafikai. Sayyidina Umar ya kirawo Huzaifa ibn al-Yaman yace ina roƙonka dan Allah ka gaya mu manzo Allah ya faɗi sunana a cikin munafikai? Huzaifa yace wallahi ba kai, amma daga kai ko wanda ya saki tambaya ka kuma. Don haka suna tsoron su kasance suna daga cikin munafikai. Wannan kuma yana ƙara nuna maka ƙarfin imanin sahabbai, wato imanin su bai sa sun wato imanin su da ibadar su da jihadin su bai sa sun miƙe kafa ba. Sai rika ganin aibobin hausu din mun tsira, mu wanka ku ne, mu shafafu ne da mai, basu saba jin wannan ba. Suna cike da fargaba da tsoro, kamar yadda Ubangiji ya sifanta su, ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haka sahabbai suke. To annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan aka ce mutum munafiki ne baya masa sallah ma in ya mutu, sahabbai sai suka dauki wani wato wata alama daga nan daga wajen Huzaifa ibn al-Yaman. Har bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama, idan wani ya mutu wanda ba sananne ba, ba fitacce ba, sai su tsaya su duba cikin masallatan nan. Huzaifa ya zo ya yi sallah cikin ko bai zo ba, musamman Sayyidina Umar, abin da ya rika dako kenan. Idan Huzaifa yana gari kuma ya ki fitowa a yi wa mutumin nan sallah, shi ma sai ya janye jikinsa. Saboda Allah ya gaya wa annabi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam kada ya kuskure ya yima wani daga cikin su sallah. Saboda haka Huzaifa ibn al-Yaman tunda ya san sunayen da dama daga cikin su, idan aka ce ga wani ɗaya daga cikin su ya mutu, baya fitowa a yi masa, koda an sanar da shi wani ya mutu za a yi masa jana'iza, ba za a ganshi gurin ba. To Sayyidina Umar sai ya rika sa ido, idan ba Huzaifa shi ma sai ya janye jiki a je can a kai ga su gada ba ruwan. To haka munafukai suka kasance, kuma waɗannan munafukan sun ci gaba har zuwa har yanzu, har Allah ya tashi alkiyama. Sai da za mu ga malamai suna ta magana akan hukunce-hukuncen munafukai da suka kirawo su zindiƙai. Akan ba su wannan suna zindiƙi, wato zindiƙi dai da yake da munafiki. In kace zindiƙi kace munafiki, duk abu ɗaya ne. Shine man yusirru al-kufr wa yuzhiru al-islam. A fatar baki musulmi ne, amma a can zuciyar arni ne. To malamai sun ta magana har ma suka yi ta sabari, in ya mutu za a gaje shi ko shi zai yi gado. Wasu suka ce ba zai yi gado ba, amma mafi gana mafi inganci za a gaje shi zai yi gado. Za a gaje shi zai yi gado, domin ana yin hukunci ne da zahirin abin da yake bayyanawa ba da batininsa ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hana a gado wani munafiki ba, duk da ya san a taba cewa ga wani ya mutu ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake munafiki ne kar a ci gadansa, ko kuma shi kai ya ci gadan wani. To shi nan ne hukuncinsa ya bambanta da hukuncin kafirin da ya fito bayyana kafircinsa. Wannan babu gado tsakaninsa da musulmi. La yarithul muslimul kafir wal mu'minul kafir wal kafirul mu'min. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗaya daga cikin waɗannan ya gaji. Musulmi ba zai gaji kafiri ba, kafiri ba zai gaji musulmi ba. Amma wanda yake munafiki ne yana ɓoye kafircinsa, yana bayyana musuluncinsa a fili. To wannan koda ya mutu za a yi masa mu'amala da abin da yake na zahiri. Shi yasa ba a gushe ba, akan samu a yi masa sallah, sannan akan binne shi a makabarta ta musulmi, sannan ba a raba shi da matarsa. Sai lokacin da ya bayyana ƙarara ga shi ya faɗi wata kalma ta kafirci, an kawo shi gaban alƙali, aka gaya masa abu kaza fa da ka faɗa kafirci ne, yace na san kafirci ne kuma na faɗa. Aka nemi ya tuba, aka ba shi kwana uku, yace ba zai tuba ba. To a lokacin ya tabbata shi kafirin ne, kuma ya fito da kafircinsa ƙarara. To a lokacin hukuncinsa ya zama a zahiri yake ba daidai yake da wanda ba a yi masa wannan hukuncin ba, ba a yi masa wannan shari'ar ba. To saboda munafukai suna sadaka, suna zakka, suna sallah kamar yadda mu'minai suke yi, amma tasu ta banza ce Allah ba zai karba ba. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allah ce ba komai ya hana a karbi sadaka su, zakka su, da wato ubangiji ya karbe ta ba, ko da za a karbe ta a sa ta cikin dukiya da za a rabawa fuqara'u, Allah ba zai karba ba shi a wajensa. Inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, masu tsoron Allah Allah yake karba daga wajensu. A zahiri nan zamu karba dan zakka ba ta buƙatar niyya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim, ma'ana tu'khadhu ana karba, baya buƙatar niyyar mai bayarwar, ko yayi niyya ko bai yi niyya ba, shugaba na al'umma zai karbi wannan zakkar daga wajensa. Kuma in ya karba, talakawa sun tantance domin dukiyarsa talakawa ce, za a ba su shi kuma can ya je ji da rashin kan niyyarsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a shi yasa sayyidina Abubakar ya yaki waɗanda suka hana zakka. Shi yasa Allah ce ba za a karbi zakka, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Kaga ace suna zakka kuma suna sallah, wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, ba sa zuwa ga sallah face suna nuna kasala, wato cikin mutuwar jiki, kamar dai kasu zo haka dai suka da daure suka zo. Wa la yunfiquna illa wa hum karihun, in kaga sun fitar da wani abu sun ce gashi fi sabilillahi kila suka gani sun ga uwar bari ba dan Allah ba. To kaga ace suna zakka suna sallah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq hatta idha gharabat ash-shams qama wa naqara arba'an wa la yadhkuru Allah fiha illa qalila. Maza Allah yace wannan ita ce sallar munafiki, wannan ita ce sallar munafiki, wannan ita ce sallar munafiki. Lokacin da rana ta za ta fadi, sannan zai tashi a gigige a gaggauce yayi kokkofan zakar, kaga ake cewa ko wato ba zai ambaci Allah a ciki ba, illa qalilan, sai dan kadan ba ya gama. To kaga ashe munafiki ma yana sallah, ana ganin shi tare da musulmi ana sallah da shi. In an tashi karban zakka yana bayar da zakka, in an tashi cewa a tan taimakawa addini, shi ma za ga ya jefa kwandalarsa. Amma kuma Allah ba zai karbi duk wannan ba. Zauraka a cikin al'umma akwai munafikai da yawa. Farkon suratul baqara an shimfida bayanai akan su, bayani mai fadi sama da yadda aka yi bayanin kafirai, in banda yahudu ba wanda aka yi bayanin sa a cikin alqur'ani kamar irin munafiki, dan ba wanda aka yi saboda al'amarin sa a boye, domin shi yana gauraye da ku, yana magana irin maganar ku, yana aiki irin naku, yana sallah, yana azumi, yana zakka, yana hajji. Wataƙila in an ce a fito jihadi ma za ga ya fito, duk da zai yi taiwa musulmi zaman ƙasa a wayan jihadi ɗin, yaya za a yi a karya su shi ya yi dariya. To duk ana ganin su a irin nan. To an kaga irin wannan ba tantance shi al'amari mai ɗan wahala. Shi ya sa bayani a kansa ya zama Ubangiji ya faɗaɗa shi. Wannan sura, suratul munafiqun, tana daga cikin surori da suka zo suka fallasa ɗabi'a ta ta munafiki. Suratul Zuma'a, a can suratul Safi, Ubangiji ya yi magana kada mu riƙa faɗar abinda ba za mu aikata ba. Tun daga nan aka fara gangarowa wajen bayanin munafici, domin ka faɗi abinda ba za ka aikata ba sifa ce ta munafici, ka faɗi abinda za ka aikinka zai ƙaryata shi sifa ce ta munafici. Aka zo aka gaya mana wasu ɗabi'u waɗanda sun yi kama da na munafikai, ko da mutum bai zama munafiki ba to ya kwaikwayi irin halinsu. Yayin da Allah ya yi magana akan cewa idan an yi kiran sallah ku je ku yi sallah, sannan in ana hudu ba ku tsaya ku saurari hudu ba, kada wani abu na duniya ya shagaltar da ku. Domin a nuna maka cewa gujewa irin su sallar Juma'a, irin shagalta daga ambaton Allah, sifa ce ta munafiki. Ko mu'mine kada a same ku da wannan sifa din. Ubangiji ya gangaro ya yi bayanin wannan, sai kuma ya zo nan gaba ɗaya sai aka ma baje kola akan harkar munafikan. Ubangiji ya buɗe wannan sura da ambatonsu, idza ja'akal munafiquna, idan munafikai suka zo maka, qalu, suka ce nashhadu innaka la rasulullah, lalle muna shaidawa kai manzo ne na Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah yana sani lalle kai manzo ne na shi. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun, lalle kuma Allah yana shaidawa lalle tabbata hakika munafikai maƙaryata ne. Mutane malamai da dama daga cikin malaman magabata sun faɗi cewa waɗannan ayoyi da ayoyin da za su zo gaba sun sauka ne lokacin da wani abu ya faru dangane da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, wanda shi ne shugaban munafikai na Madina duka. Jabir dan Abdullahi ya ruwaito kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, yake cewa kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazatin, mun fita yaki tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama. Wannan yakin shine yakin a ghazwatu Bani al-Mustalib, wanda aka yi ta a shekara ta 5 bayan hijira. Jabir yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaki. Faka sa'a rajulun min al-muhajirin rajulan min al-ansar, sai wani mutum daga cikin mutanen Makka sai ya daki bayan wani mutum daga cikin mutanen Madina. Faqala al-ansari, sai wannan mutumin Madinan yace, ya al-ansar, ya ansarawa ku kawo agaji, ku kawo dauki. Wa qala al-muhajiri, sai shi ma wannan mutumin Madina yacewa, sai yace, ya al-muhajiri, ya ku mutanen Makka ku ba ku kawo mun dauki. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaji kowa yana kiran jama'arsa, an dare an zama abu biyu, bayan musulunci ya dinke su ya mai da su abu daya. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sai kuma yaji ana ya al-ansar ya al-muhajir, kaga an zama bangare biyu kenan. To shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya taso yana cewa ma balu da'wal jahiliya, ma balu da'wal jahiliya, me ya kawo kuma da'awa da yekuwa irin ta jahiliya, kuma me ya kawo wannan da'uha fa innaha muntila, kubar irin wannan yekuwa, wannan da'awa da kuke yi tana da doyi, tana da wari, domin da'awa ce ta jahiliya, musulunci ya hada ku. Wa qala Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul labari ya je masa. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dan Madina ne, kuma dan kabilar Khazraj ne, yana daga cikin manyan kabila din, yana da shiddar tabai. Sai labari ya je masa cewa gashi an samu wani muhajiri ba kauyi ba dan gari ba, ya daki Al-Khazraji dan gari. Da aka gaya wa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wannan magana, sai yace wa qad fa'aluha, haka suka yi, wato waɗannan bakin abinda suka yi mana kenan. Wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal, wallahi tabbas idan muka koma Madina sai mafi daukaka da isa ya koru wanda yake mafi kaskanci da lalacewa, shi wai shine mafi daukaka da isa, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine mafi kaskanci. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban waɗannan bakin, to shine shugaban ƴan gari, ƴan birni, sai sun fitar da baki. Qala Jabir wa kana al-ansaru bil madinati akthara min al-muhajirin, mutanen al-ansaru sun fi yawa, sun fi muhajiruna yawa, sun su ne ƴan gari. Haina qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da manzo zai zo sai ya zama na muhajiruna kadan ne. To amma tunda ana ta hijira, ana ta hijira, sai aka wayi gari muhajiruna kuma sun fi ƴan Madina yawa. Thumma kathara al-muhajiruna ba'da zalika. Fa qala Umar, sai sayyidina Umar da ya ji labari ga abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake faɗa, na cewa sai ya kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya sifanta shi da al-azal, shi kuma ya sifanta kansa da al-a'az. Sayyidina Umar sai ya ce, da'ni adrib unuqa hadha al-munafiq, ya rasulullah kyale ni in daki yayan wannan munafiki, in tsinke masa kai. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce, da'ahu, rabu da shi. La yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu, kada ka je ka sare masa kai ana ganin shi tare da mu, a riƙa zaton sahabi ne, sai aje ana cewa manzo Allah yana kashe sahabbansa. Kaga wanda yana nuna shi wannan ba sahabi bane, munafiki ba zai zama sahabi ba. Nan ne ƴan Shi'a suke ɗauko maganganun da aka yi akan munafikai, sai su ce ai sahabban manzon Allah ake nufi. Duk ayoyin da suka zo Al-Qur'ani kan munafikai, sai su ce to gashi kun ce sahabbai duk adalai ne, to gashi Al-Qur'ani ya ce duk kuma akan su ne. Kaga wannan babu abin da ya kai wannan yaudara. Jahili da bai karatu ba sai to ai ko gashi Al-Qur'ani ya ce wa minhum wa minhum. Bayan Allah ya fitar da waɗannan munafikai daga sahun sahabban Annabi, wa ya'lifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum, Allah ce wa ma hum minkum, ba sa cikin ku, suna rantsewa da Allah su ma suna cikin ku, su ma ƴan gida ne, su ma abokan tafiya ne. Allah ce wa ma hum minkum, ba na ku bane, ba ku tare. Ko da kuwa an ga gaggaji ta haɗa ku, ko da majalisi ya haɗa ku, ko da an fita jihadi tare da su, ba sa daga cikin ku. Kaga wani yazo ya sanya munafikai cikin layin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana so ne ya fake da waɗannan gurbatattu dan ya zagi nagartattun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mu'minai suna gani sun san duk abin da ake kokarin kullawa. Zaid ibn Arqam shi ma mutumin Madina ne, kuma shi ma ɗan ƙabilar Khazraj, wato ƙabilar su ɗaya da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, saurayi ne a lokacin, matashi ne wanda yake jin ƙarfin imani a zuciyarsa. Kala yace kharajtu ma'a ammi fi ghazatin, na fita tare da wani baffana cikin wani yaƙi da aka fita, shine wannan yaƙi na ghazwatu Banil Mustalir. Fa sami'tu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yaqulu li ashabihi, da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana gaya wa abokan zamansa, yaransa, muridansa, yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah, kada ku saki sakin kudinku kuna ciyar da waɗannan talakawan da suka zagaye manzon Allah, wato waɗannan ƙauyawan da suka yi hijira, ku kuna ɗaukan dukiyarku kuna bayarwa ana ciyar da su, gashi nan suna mana wulakanci. Daman wato kamar yadda yake cikin wata riwaya yake cewa daman ai Larabawa suna cewa sammin talbaka yakul, ka bawa abincinka kare yayi ƙiba, ka bawa karanka abinci yayi ƙiba, yazo ya cije ka. To gashi nan kun ba su abincinku, kun ba su ƙasarku, da kun ƙyale su, kun wulaƙanta su, kun daina ba su abin hannunku, da su ma sun ga garin ya musu zafi sun sake sheƙa. Haka ya riƙa gaya wa abokansa, yake cewa wala in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal, yake cewa wallahi tabbaci haƙiƙa idan muka fita muka koma Madina, idan muka koma Madina to sai mafi ɗaukaka da girma ya fitar da mafi ƙasƙanci da wulaƙanta. Zaid ibn Arqam yana jinsa lokacin da yake faɗa wannan magana. Fa zakartu zalika li ammi, da ya koma sai ga mafansa, na ji abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake faɗa. Fa zakarahu anni li rasulillah, shi kuma da koma sai yake to gashi abinda Abdullahi ibn Ubay yake faɗa. Fa arsala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa haddathtuhu, sai manzo Allah ya ce a kirawo Zaid ibn Arqam a tambaye shi. Aka kirawo shi, manzo Allah ya tambaye shi, me kaji Abdullahi ibn Ubay yana faɗa? Yake sai na gaya masa abinda naje yana faɗa. Fa haddathtuhu fa arsala ila Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wa ashabihi fa halafu billahi ma qalu, shikenan da na gaya masa sai yake to aje a kirawo Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi da mutanansa. Aka kirawo su, manzo Allah ya ce gashi abinda aka zo aka ce kuna faɗa, sai suka rinka rantsewa da Allah wallahi ba su faɗa ba. Suka ce su ba su ma furta komai ba, ce shi bai faɗa ba, bai ma yi wata magana ba. Wato kaga kenan ma ba ma mummuna fahimta aka yi masa ba, ka san da cewa ya yi magana amma ba a fahimce shi ba ne, cewa wallahi ko magana bai yi ba. Kaga kenan ƙarya aka yi masa tsagwaranta daga sama kawai ya ji. Munafiki kenan, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi. Suka rika rantsewa da Allah cewa su ba su faɗa ba, alhalin sun faɗi kalmar kafirci kuma sun kafirce ba musulunci. To shi ne da aka kirawo su ya rika rantsewa, to manzo Allah yana girmama sunan Allah, ba kamar munafiki bane da yake wasa da sunan Allah, bai san girman sunan Allah. Munafiki ya mu'mini in ka rantse masa da sunan Allah to jikinsa sai ya yi sani, zai ce ko ba abin da zai iya ce maka. Tun da sun rantse manzo Allah shikenan, sai suka sa jikinsa ya sani. Fa kadzabani rasulullah, Zaid ibn Arqam ce sai manzo Allah ya ƙaryata ni, yaro a daina ƙarya. Bai san cewa wannan dattijan banza ba ne, yaron arziki ne wannan, amma wannan dattijan banza ne. Yaro kaga dattijan gemunsa duk furfura, ya zo kuma ya rantse da Allah, yaro kuma gashi ga yadda yake saurayi matashi, kaga ai dole ka ce kai saurayi da Allah dai na haka ya za a tsofai tsofai da shi wannan ya maka ya yi maka ya faɗa abinda yake irin wannan yayi wa Allah ƙarya ya rantsa da Allah kuma wa saddaqahu manzo Allah ya kasgata Abdullah ibn Ubay fa asabani habb lam yusibni mithluhu qat Zaid ibn Arqam yace wallahi sai bakin ciki ya auka mu ya rufe ni bakin cikin da ban taba irin sa ba har ya kasance kamar yanda wasu ruwaya suka baya iya bacci yana ganin matashi ne mai imani amma dacci da banza yana so ya hada shi da manzo Allah bayan kuma shi ya ji shi da kunnan sa manzo Allah ya kareta shi ya gaskata wannan mutumin makaryaci gashi nan shi ya ji saboda ya zama baya iya bacci yake wajalastu fil baiti na zauna a gida ba ma na iya fita cikin jama'a baya iya ma fita cikin jama'a sai yana ganin kamar za a ce masa magulbaci fa qala ammi sai baffa na yace ma aradtu illa an kadzabaka rasulullah wa maqataka wato anan kamar yana cewa shi da yaje ya gaya wa manzon Allah ba wai a nufin sa ya sa manzon Allah ya karyata shi ba ko ya ki shi ba wannan ne nufin sa ba yace kana da san wannan shine nufina ba wannan ne nufina ba da ka gaya mun yana ga ya kamata in gaya manzon Allah don a dau mataki irin wannan goma bai kamata a yi shiru a kyale su ba su ci gaba da barna shi yasa ya na gaya wa manzon Allah wato kamar yana dan lallashin sa kada ya rika jin kamar dan uwan sa ne babban sa ne yaje ya hada shi da manzon Allah ki ba wannan nake nufi ba kada ka dauke ni da haka qala hatta anzala Allah sai gashi Allah ya saukar da wannan aya wannan sura idza ja'aka almunafiqun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a kirawo Zaid ibn Arqam da qara'a ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alayya daga farkon ta har ƙarshe sun makala sai yace inna Allah qad saddaqaka Allah daga saman bakwai ya gaskata ka kai ne mai gaskiya to kaga haka mumini ba yadda za a yi gaskiya da kai shi ƙasa as-sidqu manja duk sanda za ka riƙi gaskiya ko da za ka samu kanka a wani ɗan lokaci wani ɗan tsukin lokaci haka ta sa ka cikin kada ka zaci abin zai ɗore a haka sai ka ga kuma wata falala domin ka duba shi baba ya ce ba falala daga sama Allah ya ce gaskiya ya faɗa Allah ya goyi bayan shi to shi ne Allah ya ke faɗa idza ja'aka almunafiquna ka ga akwai hannunka mai sanda zuwa ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ne farkon wanda zai ja tawagar wato jagorancin wannan tawaga idza ja'aka almunafiquna qalu suka ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa lalle haƙiƙa kai manzon Allah ne kaga tun daga nan sun tabbata maƙaryata da fatar baki suke shaidawa amma kuma ga shi halin tsuwa suke nashhadu muna shaidawa ma'ana muna rantsewa kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul kuma Allah yana sane da cewa kai lalle manzon nasa ne kafin Allah ya karyata su sai da yayi wannan bayanin sannan yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun lalle Allah yana shaidawa kuma lalle Allah yana shaidawa hakika munafiqai kariya makaryata ne dan kada ka zaci cewa Ubangiji yana ƙaryata su a faɗar su ta cewa innaka la rasulullah manzon Allah manzon sa ne ko munafiki ya ce rasulullah ko kai ya ce rasulullah shi manzon na Allah ne to dan kada a samu wani rudu a kwakwalwa a ce to Allah ya ƙaryata su dan sun ce manzon Allah ne ashe ba manzon Allah bane a'a ba yana ƙaryata su bane akan mazmunin shahada din akan ita shahada din ba abinda shahada ta kunsa ba abinda shahada ta kunsa gaskiya ne manzon Allah ne amma shahadar da su suke yi da fatar baki suke yi da bata je zuci ba wannan shine ƙaryar duk mutumin da zai faɗi maganar da bata je zuci ba zuciyar kuma tana faɗar wani abu daban to wannan shine matsalaci ko da kuwa abun a zahiri gaskiya ne yace na yarda da abu kaza gaskiya ne abu kaza adalci ne amma a zuciyarsa yana tsinewa abu to wannan matsalaci ne kaga abun a haƙiƙanin al'amari gaskiyar ne amma tunda zuciyarsa ta saba wa harshen sa sai ya zama makaryaci to kaga sifa daga cikin sifofin munafikai ta fara fita. Duk mutumin da zai yi magana zuciyarsa kuma ta faɗi wani abu daban ko aikin sai faɗi wani abu daban, to wannan ya zama yana da wata sifa ta munafiki. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ayatul munafiq salat: idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alamomin munafiki uku ne: idan yayi magana to zai ƙarya, idan yayi alkawari to zai ƙarya wannan yarjejeniya, idan amince masa to zai ha'inci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa: arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'a. Idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Alamomi guda hudu duk wanda suka zan akwai shi tattare da shi to wannan munafiki ne tsantsa. Wanda kuma aka samu sifa ɗaya daga cikin hududin nan tare da shi, to wannan yana da wata sifa ta munafici har sai ya bar wannan abu. Idan zai yi magana ya yi ƙarya, idan amince masa ya yi inci. Idza khasama fajara wa idza wa'ada ghadara wa idza khasama fajara. Da an yi alkawari da shi ko yarjejeniya, kare yarjejeniya. Sannan kuma da an yi hukuma da shi, za a gani ba tsoron Allah, za ka jera da ashar balin zami a bakinsa domin babu Allah a zuciyarsa. Allah ya ce: ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sun riƙi rantsuwarsu.
Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah إنهم ساء ما كانوا يعملون.
اتخذوا أيمانهم سلك أنت جلة قرقوة فصدوا عن سبيل الله سيسك كركتي وهنير الله فصدوا عن سبيل الله سيسك كركتي وهنير الله إنهم ساء ما كانوا يعملون لن ليسوا أبن سكسل سيسنا أي كتاوى يا إيموني وتصمينا لنقص تزمد القوة. Suna amfani da sunan Allah dan su sa garkuwa tsakaninsu da munafici. Kada idan aka ce a kamo munafikai a halaka su, to yanzu an kama su saboda suna rantsuwa su mu'mini ne. Saboda haka sun maida rantsuwarsu kamar garkuwa da za ta zama shamaki tsakaninsu tsakanin kisa. Idan aka ce a yi wa munafikai wasu su, zai zama wannan rantsuwar da suka riƙa yi su mu'mini ne sai ta zama shamaki tsakaninsu da tsare dukiyarsu, ba za a taɓa dukiyarsu ba. Zurriyarsu da matansu da ƴaƴansu ba za a maida su bayi ba, domin duk lokacin da ake yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, duk wanda aka ci galaba a kansa, matansu da ƴaƴansu sun zama fursunonin yaƙi, sun zama bayi. Su tunda suna rantsuwa su mu'mini ne, wannan rantsuwar ta zama musu junna, ta zama musu garkuwa. Saboda haka sun tsare rayukansu, sun tsare dukiyarsu, tsare ƴaƴansu. Ubangiji ya ce: innahum sa'a ma kanu ya'malu, lalle abinda suka kasance suna aikatawa yayi muni. Da yake fasaddu an sabilillah, fasaddu imma yakunu min as-sudud wa imma yakunu min as-sadd. In kace fasaddu an sabilillah, suka karkace daga hanyar Allah, sai zama min as-sudud. In kace fasaddu an sabilillah, suka katange wasu daga hanyar Allah, sai zama min as-sadd. To duka waɗannan sifofi ne da munafikai. Shi ya karkace a karan kansa, kuma bai kyale wani ba, yana kokarin ya ga ya karkatar da wani. La tunfiqu ala man indi rasulillahi, kamar yadda zai zo a cikin wannan aya. Kada a bama wanda yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abinci, kada a ciyar da shi. Kaga wannan saddun ne an sabilillah. Wa qalu la tanfiru fil har, kada ku fita yaki cikin zafi. Wa qalu li ikwanihim wa qa'du law aqauna ma qutilu, suka ga ƴan uwansu da suka zauna gida, da a ce kun bi ta tamu, da ba ku fita yaƙi an kashe ku ba, mu mun zauna kun ga an je an dawo muna nan lafiya garau, ko da kuka fita gashi nan kun je har an halaka na halakarwa, an jikkita na jikkitarwa. Kaga duk wannan saddin ne an sabilillah, kare wasu ne daga su yi aikin Allah, su yi aikin da Allah. To wannan sifa ce daga cikin sifofin mu'mini, sifofin munafikai. Ta bangaren kansu suna as-sududi an sabilillah, suna karkacewa hanyar Allah. Sannan kuma ta bangaren jama'a suna kokarin su daƙire wasu, su hana wasu ciyar da dukiyarsu, su hana wasu fita ayi jihadi, su hana wasu gwagwarmaya fi sabilillah. Suna kokarin su nuna musu ku za ku halaka kanku, za ku halaka kanku, ku za ku yi kaza, ku za ku yi kaza. Wannan duk sifa ce ta munafiki, saboda kalmar fasaddu ko jumlar fasaddu an sabilillah za ta dau duk waɗannan ma'anonin. Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malun, domin amfani da sunan Allah, mutum ya yi ƙarya da sunan Allah dan kawai ya cimma wata manufa ta nan duniya, babu shakka wannan abu ne mai muni, babu abin da ya kai shi muni. Saboda haka Ubangiji ya sifanta aikin da suke yi da cewa aiki ne mai muni, Ubangiji ya tar da shi, ya ce innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah ya ce zalika bi annahum
amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
Zalika, Allah ya ce wannan ya faru gare su, wato Ubangiji a karan farko bai yi su munafukai ba, ya nuna musu hanya, ya bayyana musu musulunci, ya nuna musu inda gaskiya take, amma suka zaɓi su zama munafukai, suka zaɓi su yi kafirci. Kaga Ubangiji bai cuce su ba, duk wanda kaga ya ɓace shi ya zaɓa wa kansa ɓata. Ubangiji ya aiko da annabawa sun yi bayani, komai ya fito ƙarara, wanda kaga ya ɓace ya kama wata hanyar ɓata shi ya ga dama, amma da ya so shiriya, so shiriyar a fili take, haske ne na Ubangiji, hasken Ubangiji ba wanda ya sa hannu ya tare shi. Za a yi faɗa da addini, na'am. Za a takurawa masu addini, na'am, duk wannan zai yiwu, amma shi addinin gaba ɗaya a bici shi, ya zamana ba a ganin shi kwata-kwata, wannan zai yiwu ya. Ko da an samu wani lokaci ko wani bangare na duniya an yi kokarin gurɓata addinin, ana nan ana nan ka sa ido, sai kaga wata rana wasu sun fito zara ta, suna cewa kai wannan abu da ake ba musulunci bane, ga inda addini yake. Ai in ka duba ƙasar nan, ba an daɗe ana taɓarna ba, an daɗe ana taɓarna, wasu ma suna zuwa su ka wato su yi oda ɓarnar daga waje, banda ta cikin gida ma ana yi wasu wato oda kawo su wato dila-dila. Amma sai ga lokaci ƙanƙani Ubangiji ya fito da Malam Abubakar Gumi, ya ce kai wanga abu da kuke ba musulunci ba. Haka al'amari ne. To a ko'ina za a iya samun wani lokaci masu ɓarna su cikin karansu ba babbaka, amma ana nan sai kaga hasken ya fara bayyana, ba zai ɓace ba. To shi ne Ubangiji yake nuna mana cewa ba zalunta su yake ba, sai suka dawo wa kansu. Zalika bi annahum amanu thumma kafaru, haka ta faru gare su saboda sun kasance sun yi imani sannan suka dawo suka kafirci. Da farko sun nuna su musulmi ne, sun zo sun yi kalmar shahada gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a zahiri sun nuna su mu'mini ne, amma sai suka kafirci. Fatuzi'a ala qulubihim, sai aka rufe zukatansu. Kaga ashe su suka jawo Ubangiji ya musu wannan sakamako, balan ba zagu a zaga Allahu qulubahum, saboda sun karkace. Sai Ubangiji ya ce to karkata kuke so ku kama, ga karkatan nan, ku je ku yi tai. Wannan shi yake nuna maka cewa mutumin da ya rike gaskiya, ya rike addinin Allah, to zai yi ta ganin haske a cikin rayuwarsa, abubuwan su za su yi ta haɓaka na gaskiya. Wanda ya rike ƙarya, to kuma zaka ga kullun al'amarinsa ba yake, kullun kuma ƙara shiga cikin caɗi da dagwali da kwatar ɓarna yake, zaka ga kullun gaba yake. Yau in ka ji shi a cikin wannan bid'a, gobe wata sabuwa ta zo, sai ka ji sunan shugabanni, haka zaka gani. Wanda kuma ya rike gaskiya, kullun za ka ga suke bayanin sunna, duk inda aka ce za a ɗaukaka sunna, za a ga sunna a kan gaba. Ubangiji yana ta ƙara masa wato ƙarfin gwiwa, yana ta ƙara masa ƙarfin gwiwa. Wannan sakamako ne na Ubangiji, duk sanda kai imani zai ƙara maka imani, duk sanda mutum yayi abin nan, yayi wato rashin lafiya ta zuciya ta kama shi, to Ubangiji zai ƙara masa. Fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada, duk shi ne Allah yake cewa zalika bi annahum, zalika abin nan da ya faru gare su ba haka kawai ya faru ba, da dalili bi annahum amanu thumma kafaru, saboda sun yi imani da farko sannan suka dawo suka kafirta. Fatuzi'a ala qulubihim, kaga wannan shine sakamakon. Fatuzi'a ala qulubihim, daga nan sai Ubangiji ya yi daki, ya rufe zukatansu. Fahum la yafqahun, suka zan ba ta fahimtar komai, ayi ta kira ayi ta kira amma ba sa ji, kai kana ganin ka ji wannan bayani kowa ya kamata ya gane amma shi ba ya gane, kana gama sai ce ka zagi manzon Allah.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مجندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم
wa ta da Allah an na yi bakun wa su yake wa idza ra'aytahum kuma idan ka gansu to ujiluka ajsamuhum dukkunan su gangunan jikin su suna baka sai su baka sha'awa za su rinka baka sha'awa wa in yaqulu tasma' liqawlihim idan kuma suna magana zaka rinka sauraron maganar su كأنهم خشب مسندة وما كيكاتي سو وسو إتاتواني جنجنا لي يحسبون كل صيحة عليهم سنة أمان قوانا كارا قوانا إيهو أكان سوزي برا هم العدو التي وقتنا نسولي مكيا فاحذرهم كيكيا يسو باتلهم الله وبنجي جيالا أنشيسو أنا يؤفقون كيها إكي كركتا دسو wato ubangiji yake ƙara fito da kamannin su idza ra'aytahum idan ka zan su tu'jibuka ajsamuhum dan gajjikin su zaka baka sha'awa za ka gan su mutane ne masu kyan halitta dinduma dinduma za ka gan su wato haka su Abdullahi bin Ubay suke fatan mutum ne ƙarfa ne kai ka ce a jihadi ta yafi kowa jarumta to ana cewa a fita jihadi a fita jihadi ai kaga ba haka kalli wani raban me ba tasma li qawlihim Allah sai ce kuma ka annahum khushubun musannada kai ka ce wasu itatuwa ne jinginan ne itatuwa ne ka ce wasu itatuwa ne da aka jingine wannan tashbihin kwatanta su da itatuwan da aka jingine wato akwai fito da munin wannan jikin da zahiri yake baka sha'awa kaga duk sanda kaga an gama gini an jijjingina wasu itatuwa ga wasu an yi rufi da su ga wasu an yi abin nan da su an rufe gaba da su ga wasu an yi kamare da su amma ga wasu can an sa su jikin garu duk an jiye kai ka san ba su da amfani suna da amfani ba za a zubar da su ba kaga alama ce ta ba su da amfani sannan kuma itace da abin da aka ce itace gashi nan a jinjiri dan ka zo ka shekara yi masa bayani zai fahimce ba abin da zai fahimta kaga kenan ba su da fahimta wato duk bayanin nan da ake yi kamar yadda Allah ya ce fahum la yafqahuna ba su fahimta ba saboda ka annahum khushubun musannada yadda ka san sai dai idan zaka yi wa itace bayani ya ce ya gamsu ya gane to waɗannan ma za su gane kaga sai fanta su da itace alama ce take nuna ba su da abin nan sannan itace amfani ake da shi wajen ne wajen ƙonawa wato makomarsu kenan إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون قودة أبنى كوكي بوتاوة دا قودة سبكرة لن جهنم سورة كوات أن إتاتوا دا كوكا سسكا دا كموات أن إتاتوا دا سكي يقوما كم وات أن بيبتا رضا أحد أكو دوك زمك إلى موسى هذا أشي أسيفا تاسو دا إتاتي إتاتوا دا سكي جنجل النو أكو فتو دا وتمعنا wanda ke ma'anoni masu yawa kuma duk ma'anonin sun dace da abin nan kuma sannan itacen da aka jingine za ka ga wato wani bangare nashi yayi gaba wani bangare nashi yayi baya ai ba a miƙe kesar ba za ka samu yayi nan yayi to haka ai su ma suke muzamzamina bayna zalika la ilaha illa Allah wala ilaha illa Allah to kaga a ƙarƙashin sifatan su da khushubun musannada wato ma'anoni ne masu yawa wanda in ka ga dama watakila ka ƙara nutsawa a cikin ma'anonin alkur'ani za ka ƙara gano kai wannan kalma wato ta ƙara fito da ɗabi'a ta munafiki sannan Allah ya ce yahsabuna kulla sayhatin alayhi dukkan wani ƙara da suka ji sai su zata wani abu ne yawo kan wato anan ana suranta maka wato ragwancinsu matsorata ne dabi ne duk ɗan motsi kaɗan sai da sa wani abu ne zai same su ba za su iya jurewa ba. Ce idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, kamar da mutanabbi yake ba. Don mutumin da ya zama mara gaskiya, to duk wani abu da ya je yana dan fita sai ga yana tare masa hankali, ko an fara gano shi ne. Kamar da ka san mara gaskiya in yana tafiya ko ya dauki kayan mutane, ba zai sa gabansa gaba gade ya kama tafiya ba, sai yana waiwayi. Don motsi sai ya sa wani ne ya biyo shi a guje zai kama shi. Shine ma'anar yahsabuna kulla sayhatin alayhi. To haka zaka same su matsorata ne, ba yadda za a yi ka same su a gaba gaba a cikin yaki. Sai dai kuma duk sanda suka samu miƙe ƙafa sun fi kowa cutarwa da harshen sannan nasu kamar zai zaye. In abin ban tsoro ya zo ko jihadi ya zo, su ne a nesa nesa. Ka duba duk duniya yanzu inda ake gogon raya, inda ake jihadu daf, kamar Afghanistan, kamar Kashmir, kamar Iraq, za ka samu ahalus sunna ne suke yi. Wato har Iraki din nan sun masu gwagwarmayar nan da suka hana Amerikawa bacci, wallahi duk ahalus sunna ne. Waɗanda ake ce wahabiyawa, shi ya sa wani shehin tariƙa a nan ƙasar yace wannan yaƙin da ake na duniya fa ba ruwanmu ne. Da wahabiyawa ake, su suka tsokano Bush ma ya gaya mana ya ce babu a ciki. Saboda haka su wannan yaƙi ya ce yaƙi ne tsakanin wasu can da suka tsokano su Bush, su ba ruwansu su sufaye. Aka kirawo su White House, aka zauna da su, aka kirawo su a wasu ƙasashe, aka zauna da su, aka ce ku kwantar da hankali. Kuma ku kaga kunga report da rank operation suka rubuta, wanda suke ba wa Congress shawara duk shekara, ka ce ka karanta shi, yana da a cikin internet. Rahoton da suka bayar cewa a yi amfani da 'yan bid'a wajen yakar musulunci, ce mu taimaka wa 'yan bid'a, wallahi abinda suka rubuta kenan. Suka ce ba mu da abokan fada sai masu cewa sunna sunna din, sai ahlu sunna, domin su suka ce a yi musulunci na gaske. Wannan ba ruwan shi, da ya cika aljihunsa da naira da dala sai ce la jihada fil islam, abin da zai gaya maka kenan. Haka aka yi a India lokacin da tura mulkin mallaka suka shiga India, suke kokarin murƙushe musulmin India, sai suka yi amfani da 'yan bid'a. Tura mulkin mallaka su ne suka assasa wannan kungiyar ta Ahmadiyya da kake gani, wanda yana daga cikin aqida ta babu jihadi. Aka yi amfani da su, aka yi ta yayatawa a cikin al'umma cewa waɗannan auliya ul'umuri ne, shugabanninmu ne, mu yi musu da'a. Don haka dukkan wani mai sunkuru za a ce ɗanta da zaune tsaye ne, duk mai kokarin nemo haƙƙinsa sunan shi ɗanta da zaune tsaye. Za ka samu duk inda za a yi artabu ko ta taɓurza, su ba su ruwansu, saboda matsorata ne. Yahsabuna kulla sayhatin alayhi, duk wani motsi sai su ta kansu zai ƙare. Allah ce humul aduwwu, waɗannan su ne maƙiyan na gaske. Fahdharhum, ka kiyaye su, don suna cikinku. Da haka sai kun ɗau wato mataki na ku kare kanku daga ainihin cutarwarsu. Allah ce humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu, Allah ya la'ance su. Allah maɗaukakin sarki ya jibinci fito na fito da su. Ku ba a sa ku ce za ku kashe wani munafiki ba, ko ku ce za ku kama shi, a'a, ku rabu da su. Ubangiji ya ishe su. Qatalahumullahu, ma'ana Ubangiji Allah ya ɗauke muku aikin tsakanin shi da su ne. Allah ce anna yufakun, ta yaya ake karkatar da su? Wato duk wannan bayanin da ya zo, ta yaya suke karkacewa? In an ce da gaskiya ba za su yi aiki da ita ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu da halin munafici. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da dugadugunmu akan tafarki nan madaidaici. Ya Ubangiji, muna da rauni, kada ka jarrabe mu, mu kasa ɗauke jarrabarka. Ya Ubangiji, ka ba mu jajircewa, ka ƙara mana hasken imani a zuciyarmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kake da shi, kan kuma ka rena abin da za ka bayar, ko mun kankantar sa, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ya tarbiyyanci wannan abin. Za ka yi mamaki idan ka gan shi ranar gobe kiyama. Da haka da fatan za a taimaka kamar yadda ƴan agaji za su zazzagaya duk inda ake zaune za su karɓi taimako. Wannan ce wace addu'a zan riƙa yi don in nemi tsari daga nifaka ko munafirci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sau tari yana addu'a yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi saddiq qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulubi saddiq qalbi ala dinik. Ya mai jujjuya zukata, ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Domin munafici a zuciya yake tsoro. Idan Ubangiji ya tabbatar da zuciyarka akan addinin Allah to ka kubuta daga munafici. Ka yawaita wannan addu'a, sannan sallah da kake kana cewa ihdinas siratal mustaqim. Wannan shi kansa babbar addu'a ce kake yi, Ubangiji ya tabbatar da kai akan wannan tafarki madaidaici. Yayin da kake karanta wannan sura da halarto zuciya, to ka tabbata kana dogaro ga Allah ne da kiyaye. Wato har kullum kada mu manta duk abinda muka tsinci kanmu a cikinsa na ni'imar musulunci da imani da sunna, Ubangiji ne ya ga dama ya bamu wannan. Kada mu manta, saboda kullum mu riƙa roƙonsa ya bamu damar tsayuwa akan wannan sunna har Allah ya karɓi rayukanmu. In babu dogaro ga Allah babu abinda zai yi. Ibadar da kake ba za ta yi ba in ba ka dogara ga Allah ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana, ya koyar da mu a cikin Fatiha, mu dinga cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Domin iyyaka na'budu ita ce ibadar da Ubangiji ya halicce mu saboda ita. To wannan ibadar ba za ta samu, ba za ta yiwu ba sai mun nemi taimako na Ubangiji, sai Ubangiji ya tallafa mana ya agaza mana. Shi yasa waɗannan kalmomin suke gaba ɗaya a tare da juna, iyyaka na'budu sannan kuma wa iyyaka nasta'in. Wannan kuma ya ce a menene ingancin waɗannan hadisan, iqra'u yasin ala mautakum, ko iqra'u ala mautakum suratu yasin, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad. Ku karantawa matattunku suratu yasin, da kuma man dakhala al-qubura, wanda ya shiga makabarta, faqara'a qul huwallahu ahad 11 marra, ya karanta qul huwallahu ahad sau 11, thumma wahaba thawabaha lil amwati, sannan ya kyautar da ladan wannan surori 11 zuwa ga matattu, wato ga waɗannan matattu. Wa'tiya min al-ajr bi adad al-amwat, to za a bashi lada adadin waɗannan matattu. Waɗannan hadisai dukkanin su hadisai ne baragurmi, hadisai ne ɗan jabu, ba na gaskiya bane. Babu tawa wani mamaci suratu Yasin ko kuma wata sura daban. Da haka in an kai gawa ba ta ake qul huwallahu kaza ba, ba a haka, wannan ba sunna bane, wannan kuskure ne. To akai is'alu li aqikum at-tasdiq fa innahu al-ana yus'al, haka manzo Allah ce, ku roƙa masa Ubangiji ya bashi tabbata, ya bashi tsayawa kan gaskiya, domin a yanzun nan za a fara tambaye shi. A yanzun nan kuna ba da baya za a fara tambaye shi, ku roƙi Allah ya bashi tasbih. Abinda aka ce a roƙa masa kenan, ku roƙa masa tasbih. Amma ba kai ta karanta masa ayoyin da watakila su zama hujja a kan su, kana karanta ce kaji wannan aya ko kai kai aiki da ita ne, sai Allah ya kiyaye. Kaje ka haddasa ba, yana kwatanta ka haddasa ba wata fitina. Me mutum ya kamata yi domin haddasa ta zauna? Ya rika tilawa. Shin mutum zai iya halartar sallar juma'a sau biyu, wato ya je nan ya yi sallah, idan an gama kuma ya dira wani masallaci nan ma a yi da shi, wai don ya samu halartar hudu? Ba, a'a, ba a sallar farilla sau biyu a rana ɗaya, lokaci ɗaya sallar farilla ɗaya a yi ta sau biyu, ba a yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la tusalli al-fariidatani marratayn fil yawm, sallar farilla guda biyu, kai azhar ka kuma yi mai ta azhar bai halarta ba. Saboda haka in kayi juma'a kayi juma'a. Allah ya ce, wa'iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min, ka koma kasuwa kawai ka ci gaba da harkarka. Wannan kuma ya ce, malam ina son a yi min bayani dangane da game da sarƙaƙiyar fahimta da ta same ni ƙarƙashin wannan ayar, qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu, har zuwa ƙarshen aya. Yace abinda nake fahimta a wannan ayar tana cewa wanda Allah ya bashi ilimi na littafi sai ya ce wa annabi Suleiman alaihi salam, ana atika bihi, ni zan zo maka da gadan mulkin Bilqis, ko kuma gadan mulkin wannan mata, don irin ta Bilqis wannan bai tabbata ba, amma dai abinda malaman tafsiri ke cewa kenan sunanta Bilqis, amma ba alqur'ani ko sunna ce suka fayyace sunanta ba. Haka dai aka samu cikin Isra'iliyat, ana ce mata Bilqis, shi yasa mun ma muka dauki sunan muna cewa Bilqis Bilqis, daga cikin littattafan Yahudawa aka samu sunan. Sai ya ce qabla zan kawo maka da gadan sarautar ta, qabla an yartadda ilayka qarfu, kafin ka gama kifta idanka. Falamma ra'ahu mustaqirran, inda har zuwa ƙarshen aya. To shi ne yake cewa abinda nake fahimta a wannan aya shi ne, ga wani bawan Allah wanda shi ba annabi bane, ya yi da'awar wani aiki da ya saba wa al'ada. To idan haka ne ana iya takara da karama, wa ya gaya maka ba a iya takara da karama? Ana ta haddi da karama. Akwai maganar da ta shahara cewa al-karama la yutahadda biha, al-mu'jiza yutahadda biha wal-karamatu la yutahadda biha. Wannan maganar tana da rauni. Ibn Taymiyyah ya yi bayanin raunin ta a cikin littafin sa An-Nubuwat. Mun san sahabbai da dama sun yi wannan, sun wato tinkara abinda in ba karama ba yadda za a yi mutum ya fita. Al-Ala ibn al-Hadrami lokacin da suka fita jihadi, ya kasance ruwa ya shiga tsakaninsu da abokan gaba. Abokan gaba sun tsallaka ruwa, sun kuma karya gada. Musulmi ba su da ikon su cimbusu, ruwa ne a gabansu. Al-Ala ibn al-Hadram ya ce ku zo mu shiga ruwan hakanan. Kawai suka dilkaki wannan ruwan suka fada ciki, sai ga suna tafiya kamar suna tafiya kan rirai. Haka suka tsallake yata ruwan nan saboda karfin imanin da yake da shi, ko Ubangiji sai ya nuna musu karamar a lokacin. Sauraka, ana iya tahaddi da karama din, ana iya tahaddi da ita. Abinda dai karama ba ta yi, karama ba ta rushe karama. Ina jin na taɓa faɗar wannan nan a wancan karatun wancan satin ne ko na sama, a karatun ka'idatul jalila ne, ko karatun ka'ida. Karama ba ta karo da karama. Wani yayi karama wani waliyin ya ce ni kuma zan nuna ta wata fitaka, wato kamar ɗan bol, kowa yana so shi zai cinye gasar. Ba a haka da karama, ko a ce wani ya tsaye da wata, wani ya je hoshi. Da kaji wannan kasan wasan yara ne, ƙarya ne ba gaskiya ba. Domin karama abinda take nunawa tana nuna gaskiyar abinda wannan yake kai, kuma wata karramawa ce daga Allah. To za a yi karamci wata karramawa daga Allah, kuma a samu wata karramawa daga Allah ta rushe ta? Babu, duk abu ne daga Allah, kuma ɗaya ya rushe ɗaya? A'a. Saboda abinda baya faruwa shine a ce wata karama ta kara da wata. Kamar yadda za mu ji wasu waliyai, wannan wali ya ce nafika, wannan wali ya ce nafika, wannan ba waliyan gaske ba ne. Waliyan gaske ba wani maganar nafika nafika. Abu ne da wasu ke gudana, wani lokaci ma sai ya gudana, sannan zai gudana. Al-Ala ibn al-Hadrami da ya tinkari wannan ruwa, yana da yaqinin Ubangiji ba zai tozarta shi ba. Ubangiji ya yi alkawarin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya yadda da wannan alkawarin 100% ya ce ku zo a shiga ruwan, kuma sai gashi sun haye saboda da gaskiyar zuciya suke. To wannan wani abu ne wanda akwai karama ta karbar addu'a. Wani Ubangiji yana karrama shi da wannan, duk sanda zai yi addu'a to da wuya ta faɗi ƙasa. Ko a cikin sahabbai ɗaiɗaiku aka samu masu irin wannan, irin su Anas ibn Nadr, irin su Al-Bara ibn Malik. Ubangiji ya ba su wannan da sun yi addu'a, nan da nan sai Ubangiji ya karɓi addu'a su. Lokacin da aka da wata ƴar uwarsa Rubayya bintu Anas ta karya haƙorin wata yarinya, ɗan uwan yarinya suka zo suka ce ya Rasulullahi, sai an yi kisati an karya haƙorin Rubayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku karɓi diyya mana. Suka ce a'a, ɗan uwan waccan yarinya mai karya haƙori Rubayya suka zo, daga ciki akwai Anas ibn Nadr, ya zo aka ce to fa za a karya haƙorin ƴar uwarku. Anas ibn Nadr ya ce wallahi lan tuksara saniyatu Rubayya, wallahi ba za a karya mata haƙori ba. Ya rantse da Allah, da can an yi su karɓi diyya suka abin nan, har manzo Allah yake cewa ya Anas kitabullahi qisas, abinda Ubangiji ya farlanta shi ne kisasi. Wasunna bisin, ta karya haƙorin, ta karya matanata. Wannan rantsuwar ashe Ubangiji ya ji ta, nan da nan sai ya kubutar da shi, sai gashi sun zo suna ta to a ba da jiyar a bayar ai shikenan komai ya mutu. Wanda da manzo Allah ya kokari ya tankwarar da su, sun ce su sai an yi kisasi, amma da yayin wannan rantsuwar sai gashi Ubangiji ya tankwarar da su ke tsasu. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarra, daga cikin bayan Allah akwai wanda in yayi wa Allah rantsuwa sai Allah ya kubutar da shi. To haka nan Bara ibn Malik shi ma yake, shi ma da wuya ya yi rantsuwa ba a yi nasara ba, da ya an shiga cikin jihadi, an je sahabbai sun fita yaƙi, aka ga cewa al'amari zai rinci a ɓoye sahabban su kansu, sai su tattaru a gindin Nadir a abin nan Al-Bara, ce dan Allah ka rantse za mu ci nasara, dan Allah su roƙe shi rantse da Allah, ya ce wallahi sai mun yi nasara, wallahi sai yana kuwa rantsewa da Allah sai ga an yi nasara. Kaga wannan karama ce Ubangiji ya gudanar kuma yana tunkararta. Saboda haka maganar a ce la yutahadda bil karama, ba haka bane, akwai sai da ita karama irin wannan da ake tahaddi da ita, shine lokacin da musulunci ke da bukatar abu, ko zaka amfani wani bawan Allah daga cikin musulmi, ko zaka amfani musulunci shi kansa, amma abinda zaka yi tahaddi da shi na karama, wanda kawai dai dan ka kara wa kanka wani asusun kai kara yawa ne, kara nauyi a cikin al'umma, wannan baya da amfani. Abinda ba za ka amfani musulunci da shi ba, kawai ka ce ni zan iya hawa zaki, to shi ne mai kuma dan ka hau zaki, sai musulunci ya ɗaukaka dan ka hau zaki, ko ka sauka da kan zaki, kaga irin wannan ba, ko ka ce ni zan iya tashi sama a ganin ina tashi kamar tsuntsu, ka riƙa tashi tun ana ganin ka, waye zai musulunci sai shi ma ya tashi sama dan ka tashi sama. Kaga wannan ba wata bukata ce ta musulmi ba ta sa, amma da ake ana cikin fari, ana cikin wahala, azo ce dan Allah kai addu'a, sai ka daga hannu, sai kai addu'a, sai sama ta tsinki, kaga wannan zai amfana da bayan Allah. To haka karama take, waɗannan duk suna daga cikin abubuwan da ba a san su ba a karama, kawai abinda aka sani a karama wata tsohuwar mota ba ta tashi, ta daɗe da konewa ba tayoyi, kawai wani shehi ya zo ya taba ta fike nan, sai ga motar nan ta tashi ta je Lagos, sai an samu karama. To an rasa motar Lagos ne, musulmi suna wahala motar Lagos ne, bare wata tsohuwar mota da kwakwa biya a tashe ta su je Lagos, kuma ya zama cikin karamomin shehi. Kaga irin waɗannan karamomi ba su ne ake bukata ba, a samu musulmi suna cikin wani hali, ka ɗaga hannu ka yi addu'a, Allah ya taimaka musu sai a samu taimako, shi ne karamar da ake bukata. Allah maɗaukakin sarki ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.